بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana yammacin rana Asabar ce da ta daidai da 5 ga watan Rabi'in Tsani Hijra Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1434 daidai da 16 ga watan Fabrairu shekara ta 2013. Wannan shine kasan na 122 daga cikin jerin karatutukan littafin Sahih Muslim wallafar al-Imam Abu al-Husayn Muslim dan Hajjaj, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Karatun da muka yi wata ke da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi. Idan jama'a basu manta ba, muna karatu cikin Kitabul Iman. Zamu tashi insha Allah babu bayani tajawuzillahi azza wa jalla an hadisin nafsi wal khawatir ma lam yastaqirra. Babin da ke bayani akan Allah mai buwa da ɗaukaka ya yafe wa ɗan adam game da duk wani tunani da yake a zuciyar shi da kuma duk wani abu da yake yawo a cikin ƙwaƙwalwar shi matuƙar bai samu tabbata a cikin zuciyar ba. Kenan ashe ba komai ne Allah maɗaukakin sarki yake yafe wa ɗan adam ba wanda bai furta ba ko kuma bai aikata ba? Akwai abubuwan da yake baka furta su ba, baka aikata su ba, amma sun samu gindin zama a zuciyarka, to Allah zai kama ka. Misali, idan ka ƙi Allah, ka ƙi jinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ka ɗora wa mala'ika Jibrila karan tsana da Mika'ilu, amma baka taɓa faɗa wa kowa ba, amma a zuciyarka baka ƙaunar Allah, baka son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ka ƙi jinin mala'ika Jibril da Mika'il, amma baka taɓa faɗi ba, a aikace ba a taɓa ganewa ba, amma abin ya zauna a zuciyarka, to kai kafiri ne. Allah zai kama ka a wannan kafircin domin ya samu gindin zama a zuciyarka. Don haka ku kiyaye. Abinda wannan babin zai karantar da mu shine daga cikin abubuwan da ɗan adam yakan yi tunanin su a zuciya waɗanda suke munanan abubuwa ne, akwai abubuwan da Allah madaukakin sarki yake yafe wa ɗan adam, akwai kuma abubuwan da Allah yake kama ɗan adam. To amma tun daga babin ya fassara mana yadda karatun yake shine babu bayani tajawuzillahi azza wa jalla an hadisin nafsi, babin da ke bayani akan yafewar Allah game da zancen zuci wal khawatir da kuma tunani wanda yake faruwa cikin ƙwaƙwalwa ma lam yastaqirra, matuƙar bai samu gindin zama a zuciyar ko a cikin ƙwaƙwalwa ba, to Allah ya yafe. Kenan in har wannan irin mummunan tunani ya samu gindin zama a cikin zuciya ko a ƙwaƙwalwa fa, to wannan kuma Allah madaukakin sarki zai kama mai yin haka. Imam Muslim ya kawo mana ainihin hadisi da cewar haddathana Sa'id ibn Mansur wa Qutaybah ibn Sa'id wa Muhammad ibn Ubayd al-Ghubari wal lafdhu li Sa'id qalu haddathana Abu Awana an Qatada an Zurarah ibn Awfa an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعلموا به. وانا حديثي إمام مسلم يا ساموش دقا معلمين شقداء أكو معلمين فركوشين مالاً سعيد أم منصور قي شعب الخراساني متمن كسا خراسانني ومتمن كسا إيراني Abu Usman al-Marwazi, sannan kuma a ƙasar Khurasan din yana garin Marwa ne, domin ita Khurasan kamar ƙasar Zazzauce, kun ga yanzu Abuja Zazzauce. Yanzu duk mutumin da yake zauna a Abuja har zuwa gadar nan da ake kira gadan Murtala, to duk ba zazzage ne. to kaga wannan idan da za a ce wani mutumin binnin gwari to binnin gwari kasar zazzauce wato muna dubo yadda tarihin yake ne ina son ku fahimci Khurasan Khurasan akwai gari mai suna Khurasan amma kuma kasa ce mai girma kamar yadda akwai gari mai suna Zaria ha to a karkashin Zazzau a karkatuwar masarauta mai a karkashin Zaria akwai katuwar masarauta mai suna Zazzau to akwai bambanci tsakanin Zaria da Zazzau Zaria shine asalin ƙwaryar garin to da zara an fita daga ƙwaryar garin fa to yanzu an shiga kasar Zazzau dan haka kaga Kaduna Suleja binnin gwari duk karkashin kasar Zazzau suke amma ba Zaria bane haka garin Marwa to a cikin kasar Khurasan yake amma shi ba za a kira shi Khurasan ba sai kun natsu da kyau wannan abin musamman yanzu yadda al'amuran tarihi suka cancanza binnin gwari ba za a kira ta Zaria ba Kaduna ma ba za a kira ta Zaria ba ina fata an gane amma kaga sabon gari za a kira ta Zaria domin sabon gari ne na Zaria tudun wada ta Zaria ce tukur tukur kaga tukur kur tukur ta Zaria ce to amma in ka tafi ka fita daga ƙwaryar garin farfajiyar garin to yanzu kaga soba ba Zaria bace amma Zazzau ce shi yasa ba a cewa sarkin Zaria sai dai sarkin Zazzau idan ka ce sarkin Zaria wani ba fadi na kusa zai falla maka mari dan ka rage mai martaba daraja ina fata an gane sai dai ka ce sarkin Zazzau shi yasa da tashin tashina ta faru a watan nadin sarauta wasu zage zage suka balle suka tafi can suka je Suleja suka kafa masarauta ko da suka kafa masarauta a wurin ba sa kiran kansu sarakunan Suleja sai dai a ce sarkin Zazzau na Suleja wato sarkin Zazzau ne amma shi kujerar shi tana Suleja irin wannan kuma ya faru a cikin tarihi sayyidina Ali khalifa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ina ne khulafa'u rasulillah suke zama a Madina amma shi Ali wata tashin tashina ta sa shi a Kufa ya kafa tashi shi yasa shi ma khalifatu rasulillah ne amma a Kufa haka wancan ma sarkin Zazzau ne amma a Suleja to wannan malami malamin Imam Muslim mutumin kasar Khurasan ce saboda har yanzu cibiyar nuclear na Iran yanzu yana garin Khurasan ne cibiyar yana Khurasan ne to amma kuma Khurasan fadinta ya hado har da wasu bangarori na Afghanistan yanzu Turkistan da sauransu dan haka babbar kasa ce in aka ce Khurasan dan haka baka ji malamai da yawa sai ka ji an ce al-Khurasani in aka ce al-Khurasani sai kuma ka ji an ce al-kaza an faɗi asalin garin su shine kamar a ce bazazzagi dan binnin gwari bazazzagi dan samunaka ko kun fahimta jama'a saboda haka wannan malamin na Imam Muslim ba Khurasani ne Abu Uthman al-Marwazi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi shi wannan malamin na Imam Muslim shine malami na farko da Imam Muslim ya koyi wannan hadisi a wurin shi ko kuma shine wanda ya fara kawo mana shi a cikin nan wa Qutaybatu ibn Sa'id da al-Imam Qutaybatu dan Sa'id wannan malamin al-umma ne ya karantar da manyan manyan malaman nan dusu Bukhari Abu Dawud Nasa'i Tirmidhi dukkanin su su Ibn Majah duk almajiran shi ne babban malami ne ومحمد بن عبيد الغبري ده كما مالم محمد بن عبيد بن حساب الغبري شي كما متومن قصب بصراني waɗannan malamai guda uku na Imam Muslim sune Imam Muslim ya karbo wannan hadisi a wurin su amma sai Imam Muslim ya ce wallazi li sa'id lafazin da zai kawo mana anan lafazin malam sa'id dan mansur ne قالوا ودنا malamai nashi suka ce haddathana abu awana al-imam abu awana ya karantar da mu hadisi shi kuwa al-imam abu awana shine dai abu awana mai littafin musnad da kake jin ana cewa rawahu abu awana to malamin malaman Imam Muslim ne, cikakken sunan shi shine Malam Wadah dan Abdullah Al-Yashkuri, Allah madaukakin sarki ya gafarta musu gaba daya. An Qatada, shi ko wannan malami Abu Awana ya karbo wannan hadisi daga ainihin Qatada dan Di'ama dan Qatada As-Sadusi, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi, wato Abul Khattab Al-Basri. Qatada yace an Zurarat ibn Awfa ya karbo wannan hadisi daga malamin shi mai suna Zurarat dan Awfa. Yanzu kun ga zahirin wannan isnadin rauni ne da shi, domin Qatada mudallisi ne, mudallisi in ya ana idan ba inda aka samu togaciya ba, to lallai isnadin yana zama zahiri mai rauni ne, amma wannan babu rauni ko kadan, domin idan Qatada anan ya ruwaito wannan isnadi da ana, wannan riwaya tana nan a cikin Sahihul Bukhari, a inda Qatada yace haddathana, dan haka intafa at-tadlis. Qatada yace ya karbo daga malamin shi mai suna Zurarat dan Awfa, shi kuwa malam Zurarat dan Awfa Al-Amiri yana daga cikin ainihin tabi'ai, ana kiran shi da Abu Hajib Al-Basri, mutumin kasar Basra ne, al-qadi kuma al-qali ne, malami ne mai yawan kula da ibadoji na nafilfili. Almajirin Abu Huraira ne yace ya karbo wannan hadisi an Abi Huraira daga Madugun Hadda, shine Abu Huraira. Qala Abu Huraira, Allah ya kara mishi yarda, yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, manzon Allah yace inna Allah tajawaza li ummati ma haddathat bihi anfusaha, Allah ya yafe wa al-ummata abinda al-ummata ta tunani da zuciyarta. Akwai wannan riwayar haka, anfusaha da nasba kenan, akan cewa ita ce mafuuli ta umma din al-muqaddara al-mahdhufa. Akwai kuma bihi anfusuha, duk tunanin da zukatan al-ummata suka yi, to Allah ya yafe musu akan shi ne fa'ili kenan. Malam ya takallamu, matukar wannan abin da suka tuno mummuna ba su fadi ba, to Allah ya yafe musu. Aw ya'malu bihi, matukar kuma ba su aikata shi aikata ba. Sai abu ya zo maka cikin kwakwalwarka, ina ma ka shagiya? Sai abu ya zo maka cikin kwakwalwarka, ina ma ka dauki dukiyar wani? Sai abu ya zo cikin kwakwalwarka, ina ma ka sokawa na makami? Amma baka fadi ba, kuma aikata baka aikata ba, Allah madaukakin sarki ya yafe maka, don wannan yana daga cikin hawajis, abu ne da yake gilmowa cikin tunanin dan adam kawai ya wuce. Ina fata an gane. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Wannan hadisi shine babbar hujjar da al-Imam Muslim ya kafa akan cewa duk abinda al-ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka yi tunanin shi da zuci matukar ba su aikata ba, Allah madaukakin sarki ya yafe musu. Babban malami al-Imam Hayatuddin Sindi a cikin ainihin wato sharhin shi ko ta'liqin shi da Sahih Muslim, Al-Imam Hayatuddin Sindi asalin shi mutumin Pakistan ne, na ce Pakistan ne saboda kasar su ta fada Pakistan a yanzu, amma a lokacin da ya rayu har ya rasu babu wata kasa a duniya mai suna Pakistan. Ina fata an gane, yankin kasar su ya fado Pakistan ne, domin Pakistan wata kasa ce wadda aka kirkiro ta daga baya, wasu musulmi ne yan gwagwarmaya suka yanke kansu daga kasar India, domin kasar su dama tana iyaka da kasashen Iran da Afghanistan da kasashen musulunci, kuma su kasar kusan gaba ɗayan su musulmi ne, in banda yan tsiraru masu bautar shanu da duwatsu wato mushrikai. To lokacin da suka yi gwagwarmaya suka kwaci kansu, shine sai suka yanke, sai suka sa wa kasar Pakistan, Pakistan, dan haka in suna rubuta sai kaga sun sa ba, sai su mata dugo a kasa, shine Pakistan, wato kasa mai tsarki, shine bature yake cewa Pakistan. Hayatuddin Sindi babban malami ne wanda yake daliban ilimi sun amfana da shi, masanin sunna Annabi sallallahu alaihi wa sallam. A zamanin shi an tabbatar da cewa babu kamar shi. Bayan ya bi duniyar ilimi yayo karatu, to yazo ya kafa kanshi, yayi ta gina dalibai, sannan yayi wa kutubu sita sharhi ko ta'liqi. Zaka ga wasu ƴan kananan ta'liqat da ake sawa a jikin Sahihul Bukhari a gefe, musamman a bugu na da Muslim da Abu Dauda da Nasa'i da Tirmidhi da Ibn Majah da haka kusan littattafan sunna kaf sai da ya musu wannan ta'aliki. To waɗannan ta'aliki, ta'aliki ne kake ganin su ɗan kaɗan ko, amma ta'alikat ne masu matuƙar muhimmanci, domin gwarzo ne a wajen aqida, gogagge ne a wajen lugha da fiqhu, ya ƙware dangane da abin da ya shafi ilimin hadisi. To ga abin da babban malami Hayatuddin Sindh yake faɗi, yace wa qawluhu ma lam yatakallamu bihi aw ya'lamu bihi sarihun fi annahu maghfurun ma dama lam yata'allaq bihi qawlun aw fi'lun. Ma'ana cewar duk abin da al'umma annabi Muhammad suka yi tunani da zuciyarsu, ko kuma suka ainihin riya shi a cikin kwakwalansu, to an gafarta musu matukar, dai ba su faɗe shi da baki ba ko kuma sun aikata. Fa qawluhum idza sara azman yu'akhadhu bihi mukhalifun lidhalika qat'an thumma hasil alhadithi anna al'abda la yu'akhadh bihadithi an-nafs qabla at-takallum bihi wal'amal bihi wa hadha la yunafi thubutu thawabi ala hadithi an-nafs aslan فمن قال إنه معارض بحديث من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فقد وهم. تسيت أكو وتمسألة مي متكر مهمان شي قريد غسكي شي أبن دي كي چيوا ما لمن دي سكي چيوا متكر دي ونن أبن دي لن أدم كوكو ما وني دي چكين الأمة ييتناني بيرغايا زما مش نيا ودي أزما أكن أي كتاوابا to ba za a rike shi da shi ba, sai shi malamin yake cewa wannan ya saba wa ainihin wato waɗannan nassoshin yanke. Wato shi abin da malam Hayatuddin Sindh yake faɗi, duka abin da kai tunanin shi a cikin kwakwalwarka koda baka furta shi ba, ai matukar baka furta shi ba, kowane iri ne, to koda kaya azama akan ka aikata shi, to wannan abin duk an gafarta maka. Sannan sai ya ce kuma in ka dubi wannan hadisi da kyau, to kar ka ɗauka cewa wannan hadisi yana kore wani hadisi da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wanda ya yi yunkurin ya aikata wani aikin alheri sai ya fasa aikatawa sai a rubuta mai lada guda. Ya ce kar ka taɓa tunanin wannan hadisin ya saɓa wancan, don wancan yana magana zunubi ne, wannan yana maganar lada ne. Me malam yake so ya ce? Falalar Allah madaukakin sarki tana da girma, idan kai yunkurin aikata mugun abu baka aikata ba sai a kyale ka, idan kai yunkurin aikata alheri baka aikata ba sai a rubuta maka lada, saboda dai a samu a yawaita maka alherai da lada. Wannan kai yunkurin aikata baka aikata ba za a rubuta ma zunubi ba, wannan kai yunkurin aikatawa na alheri baka aikata ba sai a sa maka lada. To karkace wannan kuma ya saba wancan, sai a ce a'a, ai can wajen sharri ne, Allah madaukakin sarki yana da falala ta gafara ta karanta wa al'umma hanyoyin da zai kama su da laifi, amma Allah yana da hanyoyi masu fadi waɗanda yake yalwata wa al'umma hanyoyin da za su samu shiga wurin shi. Ina fata an gane. Malam yake cewa baqiyal kalamu fi i'tiqadil kufri wa nahwihi. To abin da ya rage kuma ina maganar mutumin da zai kudurce kafirci, ina mutumin da zai kudurce kin Allah ko kin annabawa ko kin littafan Allah, ina mutumin da zai kudurce kiyayyen musulmi ko bayin Allah a cikin zukatan shi. Malam yace wal jawabu annahu laysa min hadithin nafs. Yana da kyau ka sani kiyayya ita ba zancen zuci bane, kiyayya wani aiki ne wanda gabar ka take aikatawa ita ce zuciyarka, don haka kiyayya daban zancen zuci daban. Bal huwa man mundarijun fil amal. Kin Allah ko kin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bashi daga cikin ayyukan zuci, ko da ike da zuci kake shi wannan ana kididdige shi cikin ayyuka. Wa amalu kulli shay'in ala hasabihi wa naqulu al kalamu fi ma yata'allaqu bihi takallumun aw amalun bi qarinati ma lam yatakallamu ila wa hadha laysa minhuma wa innama huwa min af'alil qalbi. Zuciya kun san tana da nata ayyukan, shi yasa Ibn Abi Zaid al Qayrawani a cikin risala a farko yace haqiqa Allah ya wajabta wa zuciya ayyuka na aqida, kamar yadda Allah ya wajabta wa gabobi ayyuka na zahiri. Dan haka kamar yadda jikinka ake so a ga a aikace, yana sallah, yana ruku'u, yana sujuda, to haka zuciya kuma ake neman in an same ta to a same ta tana kudurce da dayanta Allah tana kudurce da gaskata annabawa da duk abin da ake so ta gaskata a karkashin wannan dukkanin zuciyar da aka same ta ta kudurce kin Allah to wannan kafirar zuciya ce Allah zai azabtar da mai ita koda bai taba furtawa ba wa aqaidihi la kalama fihi falyata'ammal malam yace a tsaya a lura da wannan akwai bambanci tsakanin hadisin nafs da kuma i'tiqadul qalb hadisin nafs abu ne zai zo kawai a cikin zuciyar ka ya shiga ya wuce i'tiqadul qalbi kuwa abu ne wanda ka kudurce shi shi yasa in abin ya toro ko a cikin zuciya sai a ji baki ya fara furta shi sai a gaggabobi sun fara aikata tabbatar da haka Allah madaukakin sarki ya taimaka malai yace wa sayati tamamul bahth fi zalika fil mas'alati arabi'a insha Allah karin bayani zai zo dangane da wannan mas'ala dan wannan mas'ala tana da matukar girma jama'a amma dai wannan hadisi yana dauke da mas'aloli kamar haka mas'ala farko shine shi hadisin ba muslim kadai ya ruwaito shi ba Bukhari ma ya fitar da shi hakanan daga cikin manyan malamai waɗanda suka fitar da wannan hadisi banda Bukhari da Muslim al-Imam Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i dukkanin su sun fitar da wannan hadisi Nasa'i ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin shi As-Sunan al-Kubra ya kuma sake fitar da wannan littafi a cikin littafin shi As-Sunan al-Sughra wato al-Mujtaba hakanan al-Imam Ibn Majah ya fitar da wannan hadisi Al-Imam Abu Dawud al-Tayalisi shi ma ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin shi Kitabul Musnad haka Al-Imam Ahmad a cikin littafin shi Al-Musnad Al-Imam Abu Awana malamin malaman Imam Muslim din shi ma ya fitar da wannan ainihin hadisin a cikin littafin shi Al-Musnad haka nan Al-Imam Abu Nu'aymin ya fitar da ainihin wannan hadisi a cikin littafin shi Al-Mustakhraj ala Sahih Muslim Al-Imam Al-Bayhaqi ma ya fitar da wannan a cikin littafin shi As-Sunan Al-Kubra. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Na daga cikin wasu mas'alolin na wannan hadisin ita ce mas'ala ta uku fi fawaidihi. Wannan hadisi yana dauke da darussa kamar haka minha bayanu anna hadisan nafsi la yunafil iman. Wannan hadisin yana nuna mana cewa zancen zuci ko tunanin zuci dangane da wata muguwar aqida ko wani mugun aiki tunani kawai tunani ya dan fado maka to wannan baya kore imani wa huwa wajhul mutabaqa fi iradihi huna kaji dalilin da yasa Imam Muslim ya kawo hadisi kana da imanin ka sai ka zo sai ka fara tunani kamar yadda annabi yake fadi cewa to Allah shi ya halicci kaza Allah shi ya halicci kaza to shi kuma Allah wa ya halicce shi ka san haka ta iya zuwar maka tunda gashi annabi ma ya sheda ina fata an gane yanzu kaga wannan tunanin da kake ko tunani ne na zuci wanda ya kyanke su a cikin zuciyarka ko kwakwalwarka Allah ba zai kama ka da shi ba amma duk da haka sai manzon Allah ya ladabtar da kai da cewa kace amantu billahi wahdahu ko amantu billahi wa rasulihi ko makamantan haka amma abin da ake so a tabbatar a nan shine irin wannan tunanin ko zai sa imanin ka ya tangarda a da haka siddin kana zaune sai wani tunani sai ya zo maka cewa kai kullun ana ta ce ya kiyamar nan za a yi kai har yanzu dai gashi nan to amma dai Allah ya kiyauta shikenan kaga zuciyarka za ta zo maka tunani kiyama 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 yaushe ne kiyamar nan za ta tashi ne kaga wannan asalin magana magana ce ta kafirci to da kawai tunaninka zai zo kyas ya dan kyasa haka ba za a tuhumce ka akan wannan ba don hadisin nafsi ne ya zo ya gilma maka ne ko an fahimta jama'a dalilin da yasa malam ya kawo shi a cikin kitabul iman kenan dan ya nuna maka haka baya kore imani in ba ku manta ba dama muna karatu cikin kitabul iman ne a inda muslim yake kawo mana hadisan da ke bayani akan nau'ukan imani da abubuwan da ake zaton suna kore imani ba sa korewa kamar wannan da abubuwan da ake ganin suna da sauki dangane da tangarda imani su ma duk imam muslim yana kawo mana ومنها بيان عظيم قدر الأمة المحمدية لأجل نبيها صلى الله عليه وآله وسلم لقوله تجاوزني وأن الحديث هنا بينا من جرمان درجة الأمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأن جرمان درجة أن الأمة النبي كو الأمة سنسا ميشي نسبو دا درجة من زن الله يكي دا إتأورن الله جئن دا من زن الله يكي چي واتجاوزني Allah ya yafe mini game da al'ummata, wato al'ummata sun ci albarkaci na ne, Allah ya yafe musu. Manzon Allah sallallahu alaihi wa ta'ala alaihi wa alihi sallama, albarkatun shi suna da yawa. To na daga cikin wannan albarkata shi shine al'umma Allah ya yafe musu akan duk wani mummunan tunani wanda yazo musu a cikin ainihin zukatansu. Wa minha anna hadhihi khususiyya li hadhihi al'umma, sannan kuma ka sani kaga wannan darajar ta Allah ya yafe wa al'umma saboda tunanin zuci, ko babu al'ummar da ta taba samu sai al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yushariquha fihi ghayruha min al'umam, wata al'umma bata taba samu wannan darajar ba. Bal sarraha ba'dhum bi annahu kana an-nasi kal'amid fil ithm, kai wasu daga cikin ainihin magabata ma daga cikin malamai sun fito karara suna cewa kana an-nasi kal'amid fil ithm wa anna dhalika min al-isr alladhi kana ala man qablina. Al'ummomin da suka gabata inji wasu malaman ma suka ce a wurin waɗannan al'ummomin da annabawan su, ko wanda ya aiki da kuskure ko mantuwa Allah zai kama shi da zunubi kamar yadda yake kama wanda ya da ganga. Malaman suka ce wannan shine fassarar waccan aya da muka gama tattauna karatunta da ya gabata. Wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, Allah kar ka dora mana kunci, kar ka dora mana wahala kamar yadda ka dora waɗanda suka gabace mu. Al'ummomin da suka gabata idan mutun ya kuskure za a kama shi ɗaya ne da wanda ya da gangan, idan mutun ya mantuwa za a kama shi duk ɗaya ne da wanda ya da gangan. To kaga mu sai Allah madaukakin sarki ya lamunce mana abinda muka yi da kuskure da abinda muka yi da mantuwa Allah ya alƙawarin ba zai kama mu ba. To abinda ya zo mana a cikin zukatanmu ma Allah madaukakin sarki ba zai kama mu da shi ba. Amma su waɗancan al'ummomin fa duk tunanin da ya darsa su a cikin kwakwalwarka Allah zai kama ka da shi. Kun ga yadda Allah ya kawo mana sauki a cikin wannan addini. Dan haka addinin Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine addinin da ya dace da kowane zamani da kowane gari da kowace al'umma da kuma kowaɗanne irin nau'in mutane da tunaninsu. Dan me? Domin haka Allah ya sauƙaƙe shi. Ka duba da kyau, duk abin da yake da araha kowa na iya siye, amma abin da yake da tsada fa sai wani da wani. Dan haka da yake Allah yana son addinin kowa ya aikata shi sai ya sauƙaƙe shi. Dan haka kowa zai iya aikatawa, wanda duk ka ga ya kasa aiki da musulunci sai ɗayan mutane guda biyu, ko al'ajiz wanda ya gaza saboda tsufa, rashin lafiya, tafiya ko wata larura ta nauyin ciki ga mace ko kuma wadda take da goyo ko makamantan haka. Waɗannan ba abe ban zargi bane, dan haka Allah ya kawo musu mafita. Ko kuma musulmin da yake munafiki, musulmin da yake munafiki ne dama ba da gaske yake musulunci ba, to ba zai iya aikata shari'o'in musulunci ba. Duk abin da Allah madaukakin sarki ya shar'anta wa annabi, in abin yayi nauyi kafin annabi ya rasu sai Allah ya sauƙaƙa. Dubi salloli nan take guda 50 aka farlanta, amma kuma ba a jima ba sai Allah ya sassabe su suka zama guda 5. Biyar din nan da aka bari sai aka ba su tabbataccen lada na guda 50 din. Ka duba irin wannan gonar gizo, sama ƴaƴa, ƙasa ƴaƴa. Wannan sai addinin musulunci. Dan haka ya kai dan uwa, kar a taba kawo maka wata doka ta addinin musulunci matukar an fassara ta daidai ka dauka cewa kai ba za ka iya ba. Abin da yasa ne wannan kaidin, saboda daga cikin malamai kuma waɗanda suka danganci zuwa ga musulunci, akwai waɗanda suke da guluwi, akwai waɗanda suke da zakewa, suna fassara addinin musulunci ba yadda yake ba. Misali yanzu ƴan bid'a daga cikin malamai da suke cewa azumin da ya zama wajibi akan tsoho shine azumin watanni 2 a daidai lokacin da ya tsufa, sai a ce to baba ga azumin tsofaffi, sannan ga na duk gari. To kaga idan ka dubi wannan tsohon a wurin shari'ar musulunci, yanzu da ya tsufa fa idan azumin yana bashi wahala ko kuma ba zai iya ba, Allah ya yafe mishi azumin sai ya rinka ciyar da miskini. Kaji yadda addinin annabi Muhammad yake. To sai aka samu wasu ƴan bid'a daga cikin miyagu a daidai lokacin da Allah yake cewa tsohon nan ba za ka iya ba, eh to Allah ya yafe maka ciyar ciyarwar ma ba zai iya ba sai Allah ya ce ya yafe mishi. Kar ka dauka an yafe mai zai waye gari babu yabo babu fallasa, a'a, lokacin duk da sa'ar azumi te kuma sai a bashi lada daidai da ku da kuka yi azumi. Kaga wannan ita ce cikakkiyar falala ta addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To amma kaga a cikin addinan yan bid'a daga cikin miyagun malamai, a daidai lokacin da tsohon ya tsufa sai kuma a ce to baba ga kuma ƙari naku. To su kuma tsofaffin da nasu karambanin sai kuma sai su ƙara da azumin da ake kira watan sallar tsofaffi. Shine sai ka samu tsoho yana yin azumin Rajab, azumin tsofaffi, yana yin azumin Sha'ban, sallar tsofaffi, sai ka samu yana yin kuma azumin diggari. Ibn al-Qayyim yace tunda manzon Allah yake sallallahu alaihi wa sallama bai taba yin azumin tsofaffi ba ko kwa daya, bai shar'anta shi ba, bai sunnanta shi ba. Hasali ma an ruwaito wasu nasoshi waɗanda Annabi yake inkari akan shi. Sayyidina Abubakar ya taba ganin iyalan shi suna wannan azumi ya hana su, yace ai wannan wata ana raya azumin shi ne a zamanin jahiliya. Sayyidina Umar ko yawo yake da bulala, idan ya ga mutane suna azumin tsofaffi ya ta tsula musu a hannu har sai sun je sun dauki abinci sun karya. Ka karanta littafin As-Saiful Qati' lin-Nizaa da Malam Abdul Mu'min Al-Fullani da littafin As-Sunan wal Mubtadi'at wala far Malam Abdul Salam Khidr dan na wal As-Sunan wal Mubtadi'at. Saboda haka ku kiyaye jama'a, ba a yin azumin tsofaffi. Kunci ne da wasu suka zo suka kakaba wasu mutane waɗanda Allah bai kakaba musu ba. To kaga in an yi wa musulunci irin wannan fassara ko, to in ka ce ba baka bi ba, to gaskiya kai mumini ne. Haka irin fatawan nan da kuka jiran nan muka kawo, duk wata fatawa da aka yi maka wadda ta hana ka motsi ko, to ka sille ƙarya ce. Kowa ya yi maka ita. Duk inda ka samu kanka a kunci ka ce wa malamai to na kuntatu, suka ce a ai kuma ba yadda za a yi, to gudu ka ba su guri ta furin malaman hadisi ka ce ku karanta min na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tintini mutanen kauye sun gano haka, domin mutanen kauye su ne suka fi kowa shan wahala dangane da fatawar miyagun malamai. Wani mutum ne aka dauki dan shi aka kai shi wani gari ya je yayi aikin boyi-boyi, sai tsautsayi ya hada sai ya zina da matar mai gida. Da aka zo aka zauna za a yi shari'a, to limaman kauye ne, sai suka ce to abinda za a yi kai wane uban wane, to ka kawo sadakar raguna 100 sannan da baiwa guda. To sai ya ji fata wannan ba ta yi mishi ba, rago 100 a kauye wasa ne, sannan baiwa. Yace babu sassauci, suka ce danka ya zina kuma ka ce sassauci, kai ba an ka san gyaran ma da aka yi aka kai ga haka, ka je ka kawo kawai. Sai gudo wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam. To ya taho cikin wurin manzon Allah a kufula ne, wato waccan fatawa ta hada mai zafi. Dan haka da yazo sai wa manzon Allah magana, magana da manzon Allah yana kwance, sai da ya tashi ya zauna. Yana zuwa wurin manzon Allah yace kai ne manzon Allah, yace eh. Yace ataituka illa qadaita li bil haqq, yace nazo wurinka ne amma dole kai mun hukunci da gaskiya. A wata riwaya illa qadaita li bi kitabillah, wallahi ban yadda ba sai dai kai mun hukunci da littafin Allah. Shine manzon Allah ya tashi ya zauna hodi jan. Manzon Allah yake cewa ya fadi gaskiya, manzon Allah yake ce to, manzon Allah yace tabbas fadi, mecece matsalarka? Yace dana ne ya zina da matan mai gidan shi, kuma malaman kauye sun ce sai na kara go 100 sai na kawo baiwa, na ce ba hali, kuma sun ce ba abin da za a yi, dole a je a kawo. Shine nazo kai mun hukunci da gaskiya. Manzon Allah yace da ragunan ka 100 da baiwarka an mayar maka ba za a karba ba, ba haka karatun yace ba. Danka ya taba aure yace a'a. Manzon Allah yace za a mishi bulala 100 za a daure shi shekara guda. Yace kai Anas tashi ka je ita kuma matar ka tattauna da ita, in har ta yadda ta yi zina ka tara mutane a jefe ta. Sai manzo Allah ya koma ya kashin gide. Shikenan kun ji karatun manzon Allah kenan, ba wahala. To haka ko yanzu suka kuntata maka game da fatawa ko, to rabu da su. Ka tafi ka ce wa malaman hadisi ku karanta min me yazo daga manzon Allah. da wannan hadisi ne al-Imam Khalil a cikin Mukhtasar yake cewa ba kai rashin kunya ba in aka kai ka gaban alkali kowane iri ne ka bude baki ka ce ka ji tsoron Allah kai mun hukunci da littafin Allah ko kai mun hukunci da gaskiya yace saboda an gaya manzon Allah bai kufula ba hankalin shi bai tashi ba bai ce an yi mai rashin kunya ba dan haka in ka zaunar da alkali ko alkali ya zaunar da kai za a karanta shari'a sai ka ce ala gafarta malam ka ji tsoron Allah kar kai mun hukunci da komai sai da littafin Allah kar a ce to an daure ka zama ruman wata uku in ka fito wata uku ma ka sake fadi haka har sai ran da aka tsaya aka fahimce ka kowaye zaka iya gaya mishi haka tunda an gaya manzon Allah kalmar bata zama ta rashin kunya ba dan haka kowa aka gayawa an yi daidai fadakarwa ce zaburar da kai ne tunasashe ka ne menene laifin mutumin da ka zaunar da shi kana matsayin hukuncin Allah madaukakin sarki abinda Ibn al-Qayyim ya kira alqalai kenan da malamai masu fatawa yace a'lamul muwakkiina ar-rabbil alamin wadanda suke signatories ne masu sa hannu ne a madadin Allah duk wanda ya alƙalanci a nan duniya ya zauna kujerar da Allah madaukakin sarki yake akai ne amma tunda da izinin Allah ne babu laifi to kar ka sake ka zauna kujerar Allah kuma kai hukunci ba da abin da Allah ya ce ba Allah madaukakin sarki ya taimaka dan haka jama'an musulmi kun ji wannan magana addinin musulunci addini ne mai sauki duk wanda ya kuntata maka to gaskiya ba fatawa ce ta addini ba na'am akwai kuma waɗanda su kuma fatawar in ba mai zafi ba su ma ba sa so akwai waɗanda yake addinin kuma in ba mai zafi ba su ma ba sa so haka nan kai kuma malami ba za ka biye musu ba wata ran annabi yana zaune a cikin masallaci sai ya hangi wani gashi can ya tsaya wancan fa aka ce Abu Isra'ila kenan ce to me yake a rana aka ce ai yayi alƙawari ne yau a rana zai wuna a tsaye kuma yana azumi manzo Allah yace ƙarya ne ku ce ya shigo ya zauna a inuwa amma azumi ya cika domin azumi ibada ce amma waccan tsayawa a rana yana langa yana zai fadi ƙarya ne ya dawo inuwa ba addini bane saboda haka a cikin addinin musulunci babu kuntatawa jama'a wannan dai yana daga cikin darajojin da al'umma suka samu sakamakon zuwan Annabi sallallahu alaihi wa sallam da Allah yace wa yadhu anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim duk wani kaya mai nauyi da duk wani kukumi wanda manzon Allah ya samu mutane akai manzon Allah shi yayi musu yasa idan turawa suka zo suna tarihi sai su ce musulunci yana bautar da jama'a sai a ce ƙarya kuke yi addinin musulunci ya samu duniya tana cike da bayi ba musulunci ne introducing slavery ba hasali addinin musulunci shine addinin farko da ya samu wa bayi yancin da babu wani addini ko tsari da ya samar musu domin duk wani laifi da kai a musulunci sai a ce fatahariru raqaba ka yanta bawa ka yanta bawa ka yanta bawa ka duba duk cikin addinai da duk wani tsari na gudanarwa babu wanda ya taba zuwa da yawan fatawa da yanta bayi da nuna muhimmancin yanta bawa irin addinin musulunci to dan haka addinin musulunci ba shine ya kawo bauta ba amma addinin musulunci shine yazo ya sassauta dangane da bauta shine ya bude wa bayi kofar da za su samu yanci wane ne Wilberforce Wilberforce wani babban kafiri ne a kasar Ingila da ya taba tasowa da aqidar cewa sai a yanta bayin duniya yau shekara nawa Wilberforce ko shekara 200 bai kai ba amma abin takeici idan ka shiga manyan jami'o'i hatta waɗanda ake gani na musulunci ne sai ka ga idan suna rubuta waɗanda suke kokarin samawa da bayi yanci sai ka ji sun sa Wilberforce shi yasa Abubakar Ladan na Zaria yana buƙatar ya san ilimin addinin musulunci domin lokacin da yazo yana waka shi ta Allah ya Allah ya Allah yana magana yanta bayi shi kanshi Wilberforce ya yabawa tur da wannan waƙe na Abubakar Zaria manzon Allah shi ya cancanta a yabawa domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi yazo da aqidar fakku raqaba a yanta bawa wannan karatun yana cike a cikin alqur'ani yana cike a cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam al'amari ya kai manzon Allah yake cewa ko da wasa kace wa bawanka ya zama da to shikenan ya zama da babu sauran kuma bauta bayi nawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yanta dubi Zaidu yana cikin kangin bauta manzon Allah ya yanta shi dubi Safiya dubi Juwairiya duk waɗannan manzon Allah ya yanta su kuma ya aure su sannan sai halin kunci da mata suka samu kansu a duk duniya fatawar mutanen duniya ta hadu kap akan cewa mace bai halatta ta ci gado ba domin ba ta yin yaki ba ta katabus da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo sai ya ce a'a tana da rabin abin da da namiji yake ci amma yau duk kafiran duniya da zindikai in suka tashi sai su ce musulunci ya zalunci ya mace ta hanyar ba ta rabin kasan da namiji sai a ce mishi prior to Islam kafin zuwan musulunci yaya mace take samun gado fada mana 1400 years ago yaya mata suke gado mace ita kanta kayan gado ce uba zai mutu daya gaji matar shi wa zai mutu kani ya gaji matar wa gado gado ma'ana ita kanta mace ta zama commodity ta zama property musulunci yazo yace ba a gadon mace mace ita za a baiwa gado to wai yanzu su sai suka fara tarihin su daga nan sai suka dubi percentage da musulunci yace a bata sai suka ce ya za a ce a bata rabin abin da za a ba namiji ma'ana namiji a bashi 100% ita a bata 50% sai a ce what was her statistical share before the advent of Islam kafin musulunci yazo nawa ake bata ba a bata ko kwabo kun san cewa kafin musulunci yazo sai da suka zama suna tattaunawa is a woman a human being we mace ma dan adam ce kuwa ko kuwa an yo ta ne dan dan adam ya ji dadin rayuwa ta zama mishi injin kyankyasa wannan fa aqida ce wanda yake har yau akwai waɗanda suke raya ta a daidai lokacin da musulunci yake gugurmaya dangane da ita fa mace ya ce ba baiwa ba ita mace ta cancanta a tattalan mata a ware ta a adana ta a gida saboda haka mata musamman waɗanda kuke karatun boko wallahi tallahi ku yi a hankali dangane da over pampering over civilization gata wanda ya wuce inna naha wanda yake kafiran yamma suke nuna muku kuje ku karanta karshen fiqh sunna mujalladin shi na biyu na farko ko na biyu ya kawo bayani dangane da ainihin mace yana magana akan aure karshen mujalladi na biyu wata mace ce wadda ta kare rayuwarta kap a karatun boko ta kare rayuwarta kap a aikin gwamnati saboda kyakkyawar Balarabi ya ce mutuniyar kasar Masar mai kyakkyawan jiki da dogon gashi da dora-doran idanuwa maza suka yi ta yaudarar ta tun ana cewa ita ce assistant director har ta zama director tun ana cewa ita ce wanda ta zama farmsec tun ana cewa farmsec har ta waye gari ta zama minister sai zamani ya zamani sai kuma ga ta ta tsufa sai suka dauke ta sai suka ture ta gefe guda sai ta waye gari ba ta da da balle jika bata taba aure ba yanzu ko ba wanda zai auri bazawara yar shekara 60 ba ta da komai sai pancho da gratuity wanda ba zai iya ci gaba da rike mata irin rayuwar da ta samu kanta a ciki ba sai ta dawo te tagumi sai ta ce abin da ya dace ta yi shine a tara mata yan jaridun duniya ta kawo tarihin ta tace domin mata na gaba kas su fada kuskuren da ta samu kanta daga waɗannan jaridu ne Saidi Sabiq ya ciro ya kawo a cikin fiqh sunna dan haka yake baiwar Allah da suke lallabaki kin san zamanin baban gida da zamanin Buhari da zamanin Abacha an yi wata sambaleliyar inyamura fara kyakkyawa mai siririn hanci wanda suka yi ta yaudarar ta Dr. Kema Chukwe sarki ya tabbata ga Allah yanzu Dr. Kema Chukwe tana nan ta ainihin rugurguje ta zama mummuna wannan hanci nata da yake kan biro to yayi kwana, wannan hanci nata da yake kan gani yanzu yana zubar da ruwan majina, waɗannan irin riga da take sawa da rigan mama da minisket da sauransu lokacin su baban gida da suwana da suwana suna bata minista, a yanzu ba za su ɗauka su bata ba. Takara ta fito ta senatorial district ɗinta ko primary election bata ci ba, domin bata da kotaro, kyau da ake yaudarar ta da shi bata da shi. Abin da suka taimake ta suka bata a local government ɗin su shine woman leader, a ce kina da digiri uku, kin yi minista, kin yi komai na fetur, ki kare a woman leader, shugabancin da ake ba magajiyar karuwai. In ka ji woman leader a cikin jam'iyyar siyasa shugabar karuwai ake samu sai a bata, dan ba ta karatu ba, an san za ta iya hayaniya, to a ce kina da digiri uku, kin yi minista shekara kusan 10, kina minista ta man fetur, amma yanzu ba ki da kudin da za ki ci primary election. Maza sun kai ki sun baro ki, don haka mata ku lura, domin namiji daya zai zamani da mace biyar, so da haka ku yi taka tsantsan. Sai gan shekara 60 ya je ya aske kaza, ya kankara kaza, ya yi panel bita kaza, ya sa wata ƴar riga, ya fito yana abin nan, sai ki dauka cewa shekara uku ce tsakanin ku, a'a kakanki ne. Kiya hankali, Allah ya kiyaye. Saboda haka sai ane ana lura da al'amura din, in ba haka ba wallahi sai su kai ku su baro ku. Wallahi ga matan Turawa nan jama'a suna tarbuce rubuce yanzu a internet, suna cewa wallahi mayaudara ne maza, ku yi a hankali game da su, ku yi kaza ku yi kaza. Amma matsalar waɗannan ƴan matan yanzu da suke kansu na tiliri, ko waɗannan irin rubuce rubuce ma an ka bata ta karanta ba za ta saurare ka ba, za ta ga cewa waccan akwai kuskure da kai ne, ita ba za ta yi wannan kuskure ba, ta sa disco, ta sa abin jin kiɗa a kunnanta, ba ma ta sauraron ka, ta nemi maka kallon biyu ahu, ita ma in abu ya rikice shi ne sai ka ganta an bata zikiri tana yi, ita ma ta karbi zikiri, shikenan ta dawo inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Sai a dawo ita za ta rinka share inda za a yi wa mata wa'azi, ita ce za ta rinka tashi tana fara da salati 10 ga annabi, yanzu tunda ba ta da amfani a wurin ƴan duniya sai ta dawo muku, ko kuma malamai kowa ya dawo za ku anshe shi. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Wa minha anna man tallaka zawjatahu, Allahu akbar, fi nafsihi la yaqa'u talaqaha. Kun ji wata babban matsala, malamai suka ce to tunda dai zancen da yazo maka a zuci, tunanan zuci in yazo maka ba a kama mu da shi, mu al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mutumin da ya saki matar shi a zuciya sakin bai ba a zuci, ka sake ta baka fada ba, ka kalle ta ne haka kawai sai ka ji bal, ka balle igiya daya a zuci, to bai yi ba tunda baka fada ba. Ina fata an gane. Wa minha annahu hujjatun fi anna almuwaswisa la yaqa'u talaquhu wal ma'tuh wal majnun awla minhu bidhalika. Malam yace to kenan dukkan mutumin da yake waswasi, kun san waswasi cuta ce, na'am akwai waswasi na shakka dan kadan, amma asalin waswasi cuta ce. To mutumin da ya samu kanshi a halin cutar waswasi yazo yana shakka, wai ya saki matar shi ne ma shi ko bai sake ta ba, sai yazo yace wai wance eh, wai na sake ki ne ko ban sake ki ba, sai tace wace irin magana kake, sai ce ni waswasi kawai nake ina jin kamar na sake ki, to ke kake ce la ilaha illallah muhammadur rasulullahi, tattaro kaya mu tafi, a'a waswasi yace yana yi. Malamai suka ce saki bai yiwu ba, duk da yana bincikar ta shin da gaske ya sake ta koko yana waswasi ne, wato waswasi yafi karfin zato, yafi karfin shakka. To shakka ce da zato idan ta tsanani sai ta saka wa dan adam rudani a cikin kwakwalwar shi, shine sai a kira shi mai waswasi. To shine sai yazo yana waswasin ya saki matar shi ne ko bai sake ta ba, shin auren su na nan ko baya nan. To in yaje tambayi malami ko yazo nan da matar yake tambayar ta aka ce sakin bai yi ba, to malam yace to kaga in ya zama sakin waswasi bai yi ba ko, to ina wanda yake ainihin yana da buguwar hankali, wato hankalin shi yana fluctuation, wani lokacin hankalin ya buga, wani lokacin ya dan dawo, wani lokaci ya dan buga, wani lokaci ya dawo. Ina fata an gane. Sai furta cewa ya saki matar shi, an san yana da wannan cutar ko, sai a ce saki bai ba, musamman daga baya zai dawo yana cewa shi bai sake ta ba, sai a ce a zahiri yayi sakin ne a lokacin da wannan bugo kwakwalwar ta taso. Malam yace to in har ka fahimci wannan, wal majnunu aula minhu bidhalika, to mahaukaci shi yafi cancanta kada a hukunta sakin matar shi. Miji da mata ne suna tare jama'a, sai ya sake ta. Allahu akbar. Yau kusan shekaru 17 da suka wuce, daga wani gari a cikin jihar Bauchi an kawo mini irin wannan rikicin. Miji ne da matar shi, sai mijin ya samu tabuwar kwakwalwa, amma kai in ka ganshi da irin shigar da yake, da irin kalmomi da yake na ilimi don dan boko ne, da irin charisma haiba da yake da ita, ba za ka taba cewa ko kadan yana da tabuwar hankali ba. Uwar shi ta zo da shi, aka zo da matar da ƴaƴan a gabana, yake cewa, yace shi yace ai wannan ba matar shi bace, yace kullum maza falayi suke a gidan a gaban shi suna neman ta, gashi yace duk waɗannan ƴaƴan dishe gone, yace ba ƴaƴan shi bane. To kaga yanzu irin wannan ba a hukunta cewa ya sake ta ba, da yake Allah madaukakin sarki shi yake hukuncin duk da yaso. Allahu akbar. Wataran sai ya zo wa matar kamar ya warke, sai ya ce ta zo ya siyo sabuwar mota dal, ta je ta siyo sabuwar mota, ya dauko sabuwar mota, ya sa suka yi ado da shi da matar da ƴaƴan, kaf sai ya ɗibe su a sabuwar mota, da ya rinka falla gudu, sai da ya je wata tafkekiyar runabout da ke jihar Bauchi, ba sai na faɗi wurin ba. Yaje afka wannan, sai ya haɗu da wata trailer, gaba ɗayan su suka rasu, da shi da matar da ƴaƴan gaba ɗaya. Haka uwar ta sake dawa ta zo ta bani labari, tace kaji abin da ya faru, nace Allah ya sa wahala kenan da Allah ya yanke musu. To kaga a irin wannan halin ko ba saki bane wannan, amma fa in ka ji kalmomin shi ko zai baka mamaki, zaka dauka a cikin masu hankali ma yafi kowa hankali. To ire-iren waɗannan mutanen suna daga cikin waɗanda ake kiransu masu buguwar hankali, wato asali ba hankalin ne ya gushe musu ba, amma hankalin yana raurawa ne, ko kuma yayi wani wuri, sannan rashin hankalin kuma sai yake bayyana a cikin siffofi na hankali. Akwai ire-iren su dewa. In ka karanta littafin Al-Imam Ibn al-Jawzi, Ibn al-Jawzi sai da ya tattaro tarihin irin su tsawon tarihin musulunci, yasa uqala'un majanin, yace masu hankali mahaukata, sunan littafin kenan, uqala majanin, yace masu hankali ne amma mahaukata, ire-iren su ne. A musulunci ba a hukunta su da duk abin da suka yi. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Wa minha anna at-tahawi yahtajja bi hadha al-hadith lil-jumhur fi man qala limra'atihi anta taliq wa nawa fi nafsihi thalasan annahu la yaqa illa wahidatan khilafan lish-Shafi'i. Mafi yawancin malaman musulunci suka ce idan mutum ya dubi matar shi da fatar baki ya ce mata na sake ki, amma a cikin zuciyar shi kuma yana nufin saki uku, mafi yawancin malamai suka ce saki ya tabbata amma guda ɗaya, saboda bakin shi cewa ya na sake ki, to wannan kalma tana hukunta ɗaya, amma zuciyar shi kuma ta kudurce uku, malamai suka ce za a hukunta cewa ɗaya ne. Sai dai Imam Shafi'i shi kan ya ce gaskiya uku ɗin ne. To Al-Imam At-Tahawi da yake a ɓangaren fiqhu yana bin mazhabin Ahnaf, to sai ya goyi bayan waccan magana ta mafi yawancin malamai, domin Abu Hanifa na daga ciki, kuma ya kawo musu hujja da wannan hadisi, ya ce wannan hadisi babbar hujja ce, da baki ya ce ya sake ta, amma a zuci kuma saki uku ne, sai ya ce to za a yi aiki da abin da baki ya furta ne, sakin a hukunta guda ɗaya ne. Wa man wafaqahu qala, sai ya ce li anna al-khabara dalla ala annahu la yajuzu wuqu'u at-talaqi bi niyyah la lafza ma'aha, ya ce saboda wannan hadisin yana ishara akan cewa shi fa saki gaskiyar lamari da fatar baki yake tabbata ba da niyya ba. وتعقب بأنه لفظ بالطلاق ونوى الفرقة التامة فهي نية صاحبها لفظ. سيسمع لما يدى بس يدى بس يسكى تشيء والله بس يدى با سكى تشيء أي إذن قبعت أي كتوان أبو sai niyya ta bi bayan ta, to ana hada aikin da gaba ta yi a fassara shi da abin da niyya ta kudurce. A ƙarƙashin wannan, malaman da suke ƙoƙarin cin gyaran tahawi akan wannan mas'ala, abin da suke cewa idan ya sake ta da baki ya ce na sake ki, kun ga ma'anar shi a zahiri ɗaya kenan, amma a zuci kuma uku yake nufi, sai suka ce za a ɗauko tunanin shi na zuci a fassara abin da bakin shi ya faɗi. Wannan magana ce suka faɗi, amma gaskiyar lamari abin da al-Imamu Tahawi ya tabbatar shi ne daidai. Saki da fatar baki ɗaya ne, amma da zuciya ƙudurce cewa uku ne, to a ɗaya za a hukunta. Wa minha anna at-tahawi yahtajj bihi aidan liman qala fi man qala limra'atihi ya fulana wa nawa bi dhalika talaqaha innaha la tutlaq khilafan limalikin wa ghayrihi li'anna at-talaq la yaqa' bin-niyya duna al-lafz. Imam at-tahawi ya sake cewa har waye wannan hadisi zai zama hujja ga mutumin da ya kira sunan matar shi ya ce wance, sai ta ce na'am, sai shuru da baki zuciyar shi kuma a zuci, sai ya ce na sake ki a zuci. Imam at-tahawi ya ce bata saku ba, domin me ta ji? A kira ta ji kawai. Wance, sai ta ce na'am, sai kuma ta ji shuru. Ashe wai ya karasa da zuci ne na sake ki, amma da zuci. Malam Tahawi ya ce bata saku ba gaskiya, khilafan limalikin wa ghairihi, sabanin Imam Malik da shi da wasu malaman fiqh su kam cewa suka yi li'anna talaqa la yaqa'u binniyya duna lafz, suka ce domin ai saki baya ainihin wato yuwa da niyya ba tare da ainihin lafazi ba. Walam ya'ti bi sighatin la sariha wala kinaya. Ina fatan an gane. Wa nawa bi dhalika talaqaha innaha la tutlaq khilafan limalikin wa ghairihi li'anna talaqa لا يقع بالنية دون اللفظ ولم يأتي بصيغة لا صريحة ولا كناية. mutumin da yace wa matar shi wance ta ce na'am, a zuci sai yace ya sake ta, aka ce bata saku ba, shine Imam Malik yake cewa yo ta yaya ma za a ce ta saku, domin ai saki da lafazi ne yake tabbata ba da ainihin niyya ba. Ina fata an gane. Lallai ne a samu wani lafazi, in ma lafazin ya zama karara, imma lafazin ya zama a kaikaice, to kaga nan ba a samu ko ɗaya ba, don haka bata saku ba. Wa minha annahu istudilla bihi ala anna man kataba at-talaqa talaqat imra'atuhu li'annahu azama biqalbihi wa amila bikitabatihi. Ina hukuncin mutumin da ya rubuta takaddar saki amma bai fada wa matar ba, sai kawo takadda sai mika mata, sai ta karanta ni wane na sake ki, amma fa bai faɗa da baki ba. Shin saki da rubutu yana yi ko baya yi ba tare da furuci ba? Malamai suka ce saki yayi, domin abin da yake rubuce din yana wakilta abin da ke zuci ne wanda baki ke furtawa. To sai alƙalami ya wakilci hannu, ai alƙalami ya hannu ya wakilci baki, kuma da ya mika mata da hannun shi ya mika mata, da ta karanta ta ce ka sake ni, har wa yau sai girgiza kai haka ya irin ta jangwala gwada, na'am, saki yayi. To amma ina hukuncin mutumin da ya rubuta takardar saki ni wane na sake ki ke wance, sai ya adana a bar shi a ɗaki inda yake rubuce-rubuce, ko kuma ya saka ta cikin Qur'ani da yake nazari, da nufin ya je ya dawo sallar asuba ya yi karatun Qur'anin shi zai mika mata, tana ƴan share-sharenta ita kuma, sai ainihin ta ɗauko Qur'anin nan sai takarda ta sillibe, sai ta ga ni wane na sake ki wance yau kaza ga watan kaza a ranar, bata saku ba. Idan ya dawo sai ta ce mai gida, ashe ka sake ni? Sai ce ni ɗin eh. Mai hujjarki? Sai ta ce gashi a rubuce. Ce wannan eh. Waye ce ki ɗauka? Waye ba ki izini? Mai yadda itan da kika ɗauka. Saboda kenan ashe rubutun ba shi ke sakin ba sai in ya bata. Don haka bata da bai ba shine bambancin wancan da ya bayar da wannan da bai bayar ba. Na haka miji ya rubuta takardar saki ko ya rubuta text zai tura wa matar shi yana wani gari. Tayu ya tura din amma wajen tafiya sai network ya fail. Daga baya kuma shikenan. Sai ya ainihin kira ta a waya. Wance eh kin ga text dina sai ta ce a text akan me a baki ga text dina ba sai ta ce sai ya ce to ki bari kawai sai zo sai duba sai ga text din yayi failing saboda network ya samu failure shikenan sai ya fasa bata saku ba saboda takaddar bata kai gare ta ba sakon bai kai gare ta ba duk ɗaya ne da lokacin da ya buga mata waya wance eh kina ji na sai ta ce daram ina jin ka mai gida sai ce na sake ki sai waya ta ce dillillillillin sai ta tsinke sai sake bugawa yace kin ji ni sai ta ce a'a sai ce zan sake bugo miki bata riga ta ji ba ko to saki bai saku ba saboda babu communication ba sadarwa misali ne nake muku a zamanance duk haka tana faruwa to ka rinka surantawa Allah madaukakin sarki ya taimaka kenan saki sai miji ya fito karara ya gaya wa matar shi ko kuma ana iya yin saki ta hanyar wakili kamar yadda ake iya karban aure ta hanyar wakili kana iya tura wani wakili amma da sheda mai karfi wadda za ta tabbatar da cewa daga gare ka ne kamar yadda kana iya tura wakili ya karbo maka aure da sheda mai karfi da za ta nuna cewa daga gare ka ne haka idan wakili ya zo mata wanda ta tabbatar to hanyar tabbatarwar kuma ya danganci halin da ta samu kanta za ta iya buga mishi waya wana eh kai ka turo wana cewa ya zo ka ce ka sake ni in ya ce kwarai da gaske shikenan saki ya tabbata wancan dan aike ya isar da sako ta tabbatar da sakon ta hanyar wannan miji nata ta hanyar buga mishi waya ko wani abu makamancin haka wallahu ta'ala a'lam Allah madaukakin sarki ya taimaka sai ce wa sharata malikun fihi al-ishhadu ala zalika amma dai imam mali ya ce saki a rubuce baya yuwa sai in akwai shedu saki a rubuce bai tabbata ba sai in akwai shedu idan ba ku san sirrin ba yau kun san sirrin shi yasa zaka ji a kasar Hausa in miji ya saki matar shi sai a ce ta je wurin alkali ya sa mata hannu sanya hannu din nan yakan faru so da dama ta hanyar asali yadda aka tsara alƙalanci a arewa idan miji ya bata takarda sai ta je sai ta kaiwa alƙali a yadda aka tsara a ƙasa arewa ɗayan abu biyu ne ko alƙali ya aika wa mijin ya zo alƙali ya ce kai ne ka bata wannan takarda an fahimta yanzu kun ga alƙali ya tabbatar da nagartar takardar daga fitowa daga hannun mijinta in ba haka ba sai a aiki yaron alkali sai ya je da takardar ya ce mai girma alkali ne ya aiko ni nuna maka wannan takarda kai ne ka ba matarka wance in ya ce kwarai da gaske to shikenan shine abin da zaka ji cewa sai ta je alkali ya sa mata hannu shi alkalin shine matsayin sheda asalin mazhabin Imam Malik ne amma ingantacciyar magana saki ko da baki ko a rubuce ko ta waya ko ba ta waya ba kowane irin saki jama'a wajibi ne sai an kafa shedu guda biyu wannan ita ce ingantacciyar magana wadda ta zo daga wasu daga cikin malaman farko kamar su Imran dan Husayn tana nan a cikin littafin Al-Musannam na Ibn Abi Shayba ka karanta ta cikin Bulughul Maram dan haka jama'a musulmi ku sani kamar yadda baka aurarwa baka karban aure sai da shedu guda biyu to baka saki sai da shedu guda biyu amma kuma ya kamata ka sani ana iya daura aure tsakanin mai bayarwa da mai anshe su biyu amma ba za a tare tsakanin mijin da matar ba sai an kafa sheda ko to haka nan ana iya saki tsakanin miji da mata daga baya sai fite nemo shedu amma asali abin da ake nema da kai sanda duk zaka bada yarka ko a bar yi wa walicinka aure to ka nemo wanda yake waɗanda suke shedu ne ga su a zaune ga mai karban aure sai a bada auren suna ji suna shedawa to amma in wani yanayi ya sa haka bata faru ba ana iya daura aure tsakanin uba ko wanda yake waliyin ya
tare da wanda yake karban aure ko kuma mijinta, amma bai halatta a tare ba sai an je an samu akalla mutum biyu cewa wane ya auri yata na auren mishi. Haka saki, idan zaka saki matarka duk yadda ranka ya baci, tafi nemo sheda, kaga mai yiwa hikimar Allah kafin ka samu cikakkun shedun guda biyu ka huce ko ka haɗu da wani abu wanda ya shagaltar da kai, sai dai a tsinto ka a fatakwal kaji za a samu kayan kasuwanci kaza kaza, shikenan ka huce. To amma dai abin da ake nema shine tafi ka je ka samu shedu ka zaunar da su guda biyu kace wancan mata ta ce, amma saboda rashin jituwa da kuma rashin fahimta na zartar da shawaran na sake ta, dan haka kuku sheda. To a musulunci ba a kin karban sheda, domin wannan abin ya saba wa al'adar mu. In aka kira mutum bahaushe musamman karban sheda ta aure a guje zai taho. To amma an kace wa mutum zo ka sheda zan saki matata, sai ya ce ni ni ba zan yi muguwar sheda ba. Ba hana ba a musulunci, sheda ne. Shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa wa ashhidu zawai adlin minkum. Ina fatan ku je ku karanta tafsirin wannan aya a cikin tafsirin Ibn Kathirin, za ku samu ƙarin bayanai din nan insha Allah. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Al-mas'alatu ar-rabi'a qala fil fatih naqlan 'an al-madhiri ذهب ابن الباقلاني يعني ومن تبعه إلى أن من عزم على المعصية بقلبه ووطن عليها نفسه أنه يأثم. ما لم يسكتش مسألة نندني الكوري دازو متمن ديتنا نواني ساقان الله وننسى قان الله سي أكتش بذا أكاما شدشيب إن أبن يازو تنانيني جلمامش. أما مالان أبو بكر باقلاني sai yake cewa duk mutumin da ya kudurce zai aikata wani sabon Allah a cikin zuciyar shi kuma abin ya zaunu a cikin ainihin ran shi, to zai samu zunubi akan haka. Wa hamala al hadith al warida fi al afw amman hamma bi sayyi'a, sai yace duk hadisan da suke cewa an yi sassauci game da wanda ya nufin sabo, yace yana maganar zunubi ne kawai ya tunanin shi wanda bai kai ya kawo ba. ولم يعملها على الخاطر الذي يمر بالقلب ولا يستقر. زنبي ne kawai yazo mishi tunanin shi a cikin zuciya amma bai samu zama a cikin ainihin wato zuciyar shi ba. Qala al-Maziri, al-Imam al-Maziri, in ba kuma ta ba a farko-farkon karatun nan na ga ya muku yana daya daga cikin malaman da suke wa Sahihu Muslim sharhi, sai dai ya fara yin sharhin ne Allah ya dauki ran shi. To da yazo daidai wannan wuri wanda yana daga cikin inda ya sharhin, ya sanya wa sharhin nashi al-mu'lim al-imam al-qadi, ya da yazo shi ya karasa wannan sharhi ya sanya wa nashi sharhin ikmalul mu'lim. Al-imam al-maziri ba maliki ne yake cewa wa khalafahu kathirun min al-fuqaha wal muhaddisin wal mutakallimin, sai dai an samu malaman fiqh da malaman hadisi da malamai na ilmul kalami da yawa sun saba wa malam Abubakar Baqillani. Wa naqala an nass ash-Shafi'i wa yu'ayyiduhu qawluhu fi hadith Abi Huraira fi ma akhrajahu Muslim min tariq Hammam anhu bi lafzi fa ana aghfiruha lahu ma lam ya'malha. Malam Baqillani ya kara karfafar wannan magana da cewa ai a cikin wannan hadisin a wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce Allah madaukakin sarki yana cewa bawa abinda kai tunani da zuci baka aikata ba na gafarta maka. Fa inna adh-dhahira anna al-murada bil 'amali huna 'amalul jariha bil ma'siyati al-mawhum al-mahmum biha. A zahiri abinda hadisin yake nufi anan shine matukar bawa bai aikata wannan aiki da gabobin shi ba. وتعقبه عياض بأنه بأن عامة السلف وأهل العلم على ما نقل ما قال ابن الباقلاني كن جد ما لم يكن تتوناوا الإمام المازري يفد وانا مغانا يكي تشي وقود إكي باقلاني يفد وانا رأي أنسى مديوى ما لم حديثي دا ما لم فكيه دا ما لم توحيد كلام سنصابا مشكو سي القاضي يرسيتي تو أما باكي دا ما لم فرقو kuma akan wannan magana suke. Haka nan waɗanda suka biyo bayan su
لاتفاقهم على المؤاخذة بأعمال القلوب saboda malamai gaba ɗaya tun daga farko har waɗanda suka zo bayan su sun haɗu akan cewa Allah na kama bawa da dukkanin aikin da ya kudirce na zuci lakinnahum qalu sai dai su malaman cewa suka yi innal azama alal ma'siya yuktabu sayyi'atan mujarrada mutumin da ya azama akan zai aikata wani sabon Allah ana rubuta mishi tsurar sabon Allah ne ba tare da wani bayani na keke da keke ba lai sayyi'atan lati hamma an ya'malaha ba wai an rubuta mai zunubin wannan ainihin sabon da yunkurin ya aikata ba me ma'anar wannan magana ya yunkura akan ya shagiya ya gama yanke shawara ya shagiya amma sai ya fasa sai an rubuta mai zunubi kawai ba wai za a rubuta mai zunubin shan giya ba amma da tunanin shi ne kawai ya gilmo akan ya sha giya to ba za a rubuta mishi zunubin wannan tunani da ya gilma ba amma yanzu abin ya nasu a zuciyar shi cewa zai sha sai kuma ya fasa sha sai a rubuta mai yana da zunubi amma ba wai zunubin shan giya ba yanzu zunubin shi ne zunubi na azamar wannan shan giya da yayi malam yake cewa kaman ya'mur bi tahsil ma'siya kaman mutumin da yake umarni da aikata zunubi thumma la yaf'aluha ba'da husuliha sa'annan shi kuma sai ya zama baya aikata wannan zunubin bayan ga abin ya tabbata misali aje a kawo mishi giya zai sha sai da aka kawo mishi giyar zai sha gadangada sai kuma ya fasa sai a rubuta mai zunubi amma ba zunubin shan giya ba fa innahu ya'sam bil amri al madhkur zai samu zunubi saboda umarni da ya kawo mai giya la bil ma'siya ba wai umar ba wai zunubin shan giya ba wa mimma yadullu ala zalika na daga cikin abin da zai karfafe ka akan cewa in musulmi yayin yunkurin ya aikata mummunan aiki gadangada sai dai bai aikata ba ko bai samu dama aikatawa ba zai samu zunubi حديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار حديث لا النبي يجي إذا مسلمي سكهدو دمكامان سقودا ديو سنا ينقلن سكش جونا سيطي يكرت ياسي من ذن الله يجي دو تذا ستفي قيل هذا القاتل فما بال المقتول أكتشو النبي ونن دي كش مسلمي يا إليفي شي مسلمين دا أكا كش شي كما منين إليفي شي قال سيمن زن الله يتي إنه كان حريصا على قتل صاحبه شما يا متني دا قطعين يكشت أن أونش مسلمي كاقا دا قطعين يكشت أن أونش مسلمي أما بي كشيبا أما دا ياسا مدى ما فا دا يا كشي تو سي الربو تامش الزنبي دنها كزيش غوتا أما با زنوب كسا كيبا زنوب ينا دا نيا دا أزم كسا كم مسلمي مالا يكي تشيوا والذي يظهر abin da yake a bayyane annahu min hadhal jins wadannan irin maganganun da ake to ana nufin irin laifin duk da yake irin wannan jinsin shine da ka samu damar kai sata da kai sai asirin ka ya tono to za a rubuta maka zunubi amma ba zunubin sata ba da sa ka samu damar kai zina da kai amma sai baka samu damar yi ba to sai a rubuta maka da ka samu damar kisan kai da kai amma sai baka samu dama ba to sai a rubuta maka zunubi amma ba zunubin kisan kai ko sata ko zina ba ko kun fahimta jama'a to yanzu zunubin me ake rubuta maka zunubin azama da yunkurin aikata wannan abu saboda haka kaga wannan to ba shine abin da muke magana a wannan hadisi ba shi wannan hadisin muna magana tunani ne kawai ya gilmo maka a zuciyarka ba wani mataki da ka dauka amma kaga mutumin da ya zara takobi ya kai wa dan uwan shi musulmi faska sai shi wancan ya kauce shi kuma sai ya soke shi da tashi me kake tunanin wancan na farkon da ya samu dama da shi ya kisan kai to kenan kaga an kashe shi yana da mummunan niyya ko ta kashe musulmi to zai samu zunubi amma ba zunubin kisan kai ba dan bai aikata ba to kaga yanzu wanda yayi wannan zaka hada shi daya da wanda kawai tunani ne yazo mai bayuwa bai aikata komai ba jama'a kuna fahimtar yadda malamai suke bayanin abubuwa ko Allah madaukakin sarki ya taimaka malam yake cewa wa huwa annahu yu'aqabu ala azmihi bi miqdari ma yastahiquhu za a yi mishi ukuba ne da gargwadan irin niyyar shi wanda ya cancanta wala yu'aqabu iqaba man yubashiru alqatl hissan, ba wai za mai ukuba ne irin wanda yake san kai a aikata ba. Wa huna qismun akhar, to akwai kuma wani nau'in daban na tunanin. Wa huwa min fi'l alma'siyah, wa huwa man fa'ala alma'siyah wa lam yatub minha. Mutumin da ya aikata zunubi shi kuma sai bai tuba ba, summa hamma an ya'uda ilaiha, sai yayin yunkurin ya sake aikata wannan zunubin, fa innahu yu'aqabu 'ala al-israr, shi kuma yanzu za a yi mai ukuba akan dogewa da manufar sake aikatawa, amma bai sake aikatawa ba, yayi kisan kai sai yayin yunkurin ya sake kashe wani sai bai yi nasara ba. Can baya za a rubuta mai zunubin kisan kai, nan kuma za a rubuta mishi zunubin yunkurin kisan kai duk da bai samu yi ba. Amma abinda nake so ka gane, wannan yunkurin nashi a zuci ne ko ba a zuci ba? A zuci ne, amma ka ga me yasa za a kama shi da zunubin zuci? Sai dan ya yunkura ya gama hada niyya, abin ya tabbata a cikin zuciyar shi. Jama'a kuna fahimta da kyau? Kama jazama bi ibn al-mubarak wa ghayruhu fi tafsir qawlihi ta'ala, haka aka samu wani babban malami daga cikin malamai magabata, al-imamu Abdullahi dan Mubarak, da ya zo fassara wannan aya, wa lam yusirru ala ma fa'alu, cikin ayar suratul nisa, waɗannan bayin Allah ba sa dogewa akan abin da suka aikata, to ba sa samun zunubi na dindindin. To masu dogewa fa, Ali Imran ko Ali Imran, masu dogewa fa suna samun zunubi. Ya aikata zunubi na ɗaya, sai kuma yake ta shirye-shiryen sake aikata na biyu, amma bai aikata ba. To kaga niyyar shi ta aikata zunubi na biyu ita kanta za ta bashi zunubi, to ai bai aikata ba. Sai a ce na'am, saboda ya doge akan ya taɓa yi kuma yana so ya sake maimaitawa. Allah madaukakin sarki ya san cewa in ya sami iko zai aikata, dan ya taɓa aikata da ya sami iko. Jama'a kun fahimci wannan? Wa yu'ayyiduhu anna al-israr ma'asiyatun ittifaqan, na daga abin da ke karfafa wannan fassara ko dogewa bayan mutum ya aikata zunubi akan yunkurin aikata wani, shi kanshi saban Allah ne. An taba kama ka ka sha giya so daya, sai kuma kullun a ganka ka tafi gidan giya ka zauna, yanzu tafiyar ka ta gidan giya kullun din nan dalili ne akan dogewar ka dangane da wancan aikin, amma fa zuwan ka na biyu da na uku da na hudu da na biyar baka sake sha ba, to har yanzu kana da zunubi, amma ba zunubin shan giya ba, zunubin dogewa akan yunkurin sake aikatawa. Malam yake cewa musammama alaiha kutibat alaihi sayyi'a, idan ya kafe akan ci gaba da yunkurin aikata sai a rubuta mishi zunubi, fa idza amilaha kutibat alaihi ma'siyatan thaniya, idan yazo ya aikata kuma sai a rubuta mishi zunubi na biyu. Kun ga yanzu da can yana da zunubin ya aikata wancan, aka zo kuma yanzu yayi yunkurin sake aikata na biyu, aka rinka rubuta mai zunubin yunkuri, to yanzu sai kuma a rubuta mai zunubi na uku idan ya aikata. Jama'a kun fahimta da kyau? Qala an-Nawawi, al-Imam an-Nawawi da ya karanta wannan tafsiri na Ibn al-Mubarak, sai ya ce wa hadha zahirun hasan, wannan tafsiri kyakkyawa ne a zahiri, la mazida alayhi, ba ma ya bukatar kari. Wa qad tazaharat nusus ash-shari'a bil mu'akhadha ala azm al-qalb al-mustaqarr, yace nassoshi na shari'a sun zo birjik waɗanda ke tabbatar da cewa duk wanda zuciyar shi ta tabbata akan wani saban Allah, to yana samun zunubi, Allah yana kama shi. Ka qaulihi ta'ala, kamar yadda Allah madaukakin sarki ke cewa innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahisha, lalle waɗanda suke so alfasha ta rinka yaduwa a cikin mu'minai suna da azaba mai radadi, suna da azaba mai girma. Yanzu misali, kai kawai ka ji labarin ana jita-jita, wance ta yi zina ko wane ya yi zina, ko wance ta yi kisan kai ko wane ya yi kisan kai, kai kuma sai ka rinka murna kana yawo da labarin nan dandali-dandali, to kai kana so barna ta rinka yaduwa ne. Amma fa ka duba, ya tabbata wannan mutumin ya aikata ko bai tabbata ba?
amma ya da wannan barnar da kake da labaran barnar Allah ya maka alƙawarin azaba amma kaga kai fa baka aikata wani zunubi ba labari kake bayarwa kawai amma wannan labari yana yada munanan ayyuka a cikin mutane ko baya yadawa yana yadawa kuma Allah yana da kaida ita ce la yuhibbu Allahul jahra min bil la yuhibbu Allah ha la yuhibbu Allahu al jahra bisu'i min al qawli illa man zulim Allah baya son a rinka bayyana munanan abubuwa sai wanda aka zalunce shi me naka wane yake san kai me naka wance tayi zina me naka wance tayi sata sai kai ta yawo da labarin kana ta yama didi kana ta text kana ta buga waya to kai kana son yaduwar munanan ayyuka ne to Allah zai maka azaba amma kaga anan kai ka aikata wani mugun aiki ne daga cikin ayyukan da kai kake zargin wancan dan haka sai ku kiyaye jama'a to bayan da ainihin mala ya kawo wannan sai kuma ya kawo wannan aya da cewa wa qawlihi ijtanibu kaseeran min adh-dhanni jama'a ku nisanci da yawa daga cikin zato nisantar da yawa daga cikin zato me yasa Allah madaukakin sarki ya wajabta sai ya ce saboda me inna ba'd adh-dhanni ism wani daga cikin zatan zunubi ne to tsoran karka fada wani zato mai zunubi yasa aka ce ka nisanci mai yawa domin a cikin masu yawan nan akwai wanda yake zai iya afkar da kai abin da ba daidai ba kaga ashe akwai zato da yawa wanda yake zama daidai amma daga cikin zato akwai ɗan kaɗan wanda suke zama gaskiya to tsoran karka fada cikin zaton da yake laifi ne sai aka ce ka bari domin in ka dace da zaton da yake gaskiya ne baka da lada amma in ka dace da zaton da yake ƙarya ne kana da zunubi misali kana zaton wance karuwace wannan zaton naka in ya tabbata gaskiya ce wani lada baka samu in ka gano wance karuwace to amma in kana zaton wance karuwace ya tabbata ba karuwa bace afifa ce mai mutunci ce kana da zunubi ko baka da zunubi to ijtanibu kaseeran min adh-dhann ku guji da yawa daga cikin zato inna ba'd adh-dhanni ism wani daga cikin zato zunubi ne ashe kaga tsoron wannan kwaya ɗaya cikin ɗari sai ya sa ka bar 99 wanda ta iya yiwa ya zama gaskiya ne a ƙarƙashin wannan jama'a kaga kenan yanzu zato da me ake yin shi da zuci amma kaga wannan ayat tana nuna in ya tabbata a zuciyarka shine har kake iya tabbatar da shi to kaga ana iya kama mutum da abin da ya tabbata a cikin zuciya kenan Allah madaukakin sarki ya taimaka jama'a waɗannan maganganun su ne maganganun da ainihin malamai suka tabbatar dangane da wannan hadisi ƙarshe ina so ainihin in cike mana da tahqiqi dangane da wannan matsala malam yace qala al-jami' afa Allah ta'ala anhu marubucin wannan littafi wato al-bahr al-muhit as-sajjad sharhi sahih muslim yace qad tabayyana bima taqaddam anna al-arjah fi hadhihi al-mas'ala anna ma khatara fi al-qalbi ala qismayn maganganu ne masu tsawo ya kawo jama'a kun sanni ina takaita muku sharhin ne matuka kawai ka fahimci me malamai suka ce malam yace to daga wannan doguwar tattaunawa da akai akan wannan hadisi zai bayyana gare ka cewa ashe dai abin da ke shiga cikin zuciyar dan adam nau'i biyu ne ahaduhuma alhawajis allati la tastaqir tunani wanda yake gilmawa cikin zuciya wanda baya zama fahiya allati la mu'akhazata biha Allah baya kama bawa da wannan wahiya almuradu bi hadisil bab wannan sune abin da hadisin da muke sharhi yake tattaunawa da yake cewa inna Allah tajawaza li ummati ma haddathat bihi anfusaha Allah ya yafe wa zuciyar al'umma ta abinda duk zukatan nasu ya tuna wa alaihi mahmalu ayata qissati yusuf ka san akwai wata aya a cikin suratu yusuf da ke cewa me inna nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi
zuciya tana da mummunan umarni da mugun abu sai zuciyar da Allah ya kiyaye. To kaga a karkashin wannan ko haka zaka dauki wannan ayar, haka kuma zaka dauki wannan hadisi. Duk abin da zuciyarka ta riya maka na sharri, da duk wani abu da yazo a cikin zuciyarka mummuna, to inda ya gilmo ne a cikin zuciyarka bai zauna ba ko, to Allah ba zai kama ka ba. Fa innahu min hadhal qabil, to yana daga cikin wannan nau'i. Wasani, abinda ke shiga cikin zukata na biyu, ma yastakirru fi nafs, abinda in ya shiga cikin zuciyar zai samu wurin zama. Wa ya'zimu bihi al-insan, kuma dan adam ya kudurta niyya akan shiga dangadan. Wa yuwattin alayhi nafsuhu, sannan ya gina zuciyar shi akan wannan abu. Fa hadha al-qism yu'akhadhu alayhi li'annahu 'amalul qalb, to kaga irin wannan Allah madaukakin sarki zai kama mutum akan shi domin aiki ne zuciya ta yi, domin ta kudurce ta kuma sakankance akai. Fa yashmaluhu qawluhu sallallahu alayhi wa alihi sallama ma lam ta'mal, fa innahu idha azama wa wattana nafsuhu alayhi fa hadha 'amalul qalb. Dan haka wannan ma zai shigo cikin hadisin da annabi yake cewa idan har ya tuna da zuci bai aikata ba. To kaga mutumin da bayan ya tuna da zuci kuma abin ya zauna a zuciyar shi har ya yunkura, kisan kai ne yaje ya samo bindiga ko ya samo makami. An fahimta jama'a? Wadda zai zina da ita ce yaje ya zauna da ita suka daidaita, giya ce da zai sha ya aika aka kawo mishi, to kaga anan abin fa ya zauna a cikin zuciyar shi ne shi yasa ya aikata yunkuri. To wannan aikata yunkurin da yayi yunkuri ne daga zuci, to Allah zai kama shi akai saboda zuciyar ta ya aiki. Dan a karkace ai tunda hadisin ya ce ba za a kama shi ba, sai ya ce annabi ya ce ma lam ya amal, to wannan yunkurin da yayi amalu ne. Fa innahu idha azama, domin idan yayi azama wa wattana nafsuhu alayhi kuma ya shirya kanshi akan yin haka, fa hadha amalul qalb, to wannan aiki na zuci ne. Wa minhu hadis, a karkashin haka ne ka ji wancan hadisin da muka gabatar cewa fa innahu kana harisan ala qatli sahibihi, ya mutu ne da kwadayin kashe dan uwan shi, shi yasa ya tabbata cewa zai shiga wuta. Jama'a kun ji tattaunawar da ainihin manya-manyan malamai suka yi waɗanda suka yi kokarin samarwa da wannan hadisi fassara. Jama'a da haka ne fa malamai suka ruwaito waɗannan hadisai suka karantar da su. Dan kamar yadda nake faɗi kullum, malaman hadisi ba sun ruwaito hadisan bane kadai, sun ruwaito hadisan kuma sun koyo fassarar. Dan haka sayan littafi kadai ka saka a ɗakin ka bai isar maka ba sai ka je ka zauna sun karantar da kai ya ake yi ake fassarawa. To idan aka karantar da kai littafi daya daga cikin irin shi guda goma, to sauran guda goman idan malamin ka ya lura ka dauki hannu akan wannan guda daya, sai baka izinin cewa yayi maka izinin ka je ka ci gaba da karantar da sauran. Saboda dama abin ka'idoji ne, methodology ne, ya ga ka kware daga guda daya to sai ya fahimci cewa zaka iya sauran. Misali, idan malami ya karantar da kai bulugul maram, ya tabbatar ya maka jarabawa, ya gwada ka, ya kai ya komo, to idan ka zo ya fara karantar da kai littafin al-muharrar na Ibn Abdul Hadi, sai ka ji ya ce yayi maka ijazar sauran ka je kawai ka ci gaba da karantawa kana karantawa. Idan malami ya karantar da kai sahihul Bukhari, ya ga ka dauki hannu, sai ce yayi maka ijazar ka je ka karanci ainihin sahihu Muslim kuma ka karantar. Idan malami ya ga cewa ya karantar da kai sunan Ibn Maja, afwan, Jami'u Tirmidhi ka iya, sai ce yayi maka ijaza akan littafin Sharh Sunna. Saboda haka sai an koya jama'a, duk yadda kake so ka taimaki addini, duk yadda kake da hamasa da dimin kirji da zafin kai, sai ka hakura ka je an koya maka tukuna sannan ka iya. To da haka ne zaka zo waɗannan littattafai sai ka rinka karanta su, kuma duk da haka kane kana bin fassarorin malamai, kana ƙara fahimtar abubuwan ɗaya bayan ɗaya har san da Allah zai gina ka kai kuma ka ɗauki naka ainihin tsayuwa da kafafuwa. So da haka waɗannan littattafai da kuwa gani na hadisi wajibi ne a karantar da musulmi su. Amma waye zai karantar da musulmi? Sai wanda ya je ya koya, sai wanda ya iya, sai wanda zai iya fassara su da fassarar da masu su suka rubuta su.
ba wai abin da mai littafi ya rubuta daban da abin da kai kake fassarawa ba, har ka zo kana tuhumar cewa shi kanshi mai littafin bai tsoron Allah, kai da kake karantawa kai ne mai tsoron Allah, dan haka kana son hadisan shi amma baka so yadda shi ya fassara ba. Dan haka jama'a ku gane, malamai suna koyan karatu ne da fassara gaba ɗaya, shine bayanin da ne muku yau a tafsiri. Irin wannan karatu na Qur'ani da mutane suke koyo, mutum ya haddace Qur'ani har ya rubuta shi amma bai iya tafsirin shi ba, wannan wata bid'a ce wadda malaman farko basu ma taba ganin ta ba. Shi yasa malaman farko ake samun mahaddata al-Qur'ani a cikin su, zaka same su kuma masana al-Qur'ani, saboda su ne wa abin dakan daka shi kardaka tankadan bakin gado. Amma galibi a yanzu zaka ga mutum ya kware game da karatun al-Qur'ani, ya kware game da hadda al-Qur'ani, ya je ya ci gasar karatun al-Qur'ani, amma in kuka ce zo kai mana tafsiri sai ce bai iya ba. Na'am, tayu bai iya tafsiri ba, amma akalla shay da ake fatan a samu tattare da shi ya san ma'anonin abin da yake karanta. To a kasar mu sai kaga kap bai san komai ba, zaka je ka samu alaran magana.